بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الأربعاء هدوغ وتر ربيع الأول هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو إيرا دليه هدوغ قوم شابكوي وان دي تقوز جواتن جولاي 1997 الإمام أبو الحسن الأشعري har yanzu muna nan yana mana bayani dangane da aqida ta ahlus sunna wal jamaa game da al'amuran da suka shafi mafarki. Dama da in ba a manta ba, muna karkashin gabar da yake wa nusahihu kaseeran min ar-ru'ya fil manam. Mu ahlus sunna muna ingantar da yawa daga cikin mafarkai waɗanda ake ganin an kwanta bacci. Wa nuqirru anna lidhalika tafsiran, kuma muna tabbatar da cewa waɗannan mafi yawancin mafarkai suna da ainihin fassara. Ma'ana mafarki da kake ganin shi to ba abun banza bane. Mafi yawa daga cikin mafarkai da mutane suke gani ainihin a cikin bacci yana da ma'ana. To bamu gushe ba, muna ta sharhi dangane da wannan matsala ta mafarki saboda muhimmancinta a cikin al'amura na aqidar musulunci, har inda muka zo muka ɗauko bayanai dangane da al'amuran da suka shafi fassarar mafarki. Muka ce fassarar mafarki, akan fassara mafarki a ƙarƙashin ainihin fahimtar ma'ana ta Alƙur'ani, ko a ƙarƙashin ainihin wato fahimtar ma'ana ta sunna annabi sallallahu alaihi wasallama. To a ƙarƙashin bayani dangane da fassarar mafarki dangane da wani hukunci ko wata aya da aka fahimta a cikin Alƙur'ani, a nan ne ainihin karatunmu ya kwana. To ثانيا التعبير بدلاله السنه النبويه، يا اكي فسر مفرقي اكركشن سنر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما امكن استنباط الكثير من التاويلات من خلال الايات القرانيه، كما يد يك ابني ميوا افتر دا دوا daga cikin fassarori na mafarki daga cikin ayoyin alqurani، فانه يمكننا الاستنباط ايضا من خلال السنه النبويه كما يلي. Kuma yadda za a iya cire hukuncin daga Al-Qur'ani, haka kuma za a iya fassarawa da ciro hukuncin mafarki daga ainihin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama. Misali akan haka shine ad-daru al-ma'duba ad-da'i. Ina matsayin mutumin da ya mafarki sai ya ga gida, ƙanƙararren gida gashi nan kyakkyawa, haka ya ga al-ma'duba sai ya ga suna zaune suna cin wata ƙasaitacciyar walima. Wadda'i ko kuma sai ya ga wani na kiran shi, kana kwance sai ka ga wani yana kiran ka, ko kuma kana kwance sai ka ga kuna cin walima, ko ka ga wani katon gida haka. Yu'awwalu daru bil janna, to gida akan fassara shi da aljanna. Wal ma'duba bil islam, walima kuma mutum ya mafarkin ya ga gasu suna sha'ani suna cin walima, sai a fassara cewa ma'anar wannan addinin musulunci. Wadda'i ila al ma'duba bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, in kai mafarki sai kaga ana kiran ka ka taho wurin walima, ka taho wurin walima, to wannan ainihin wato ishara ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To a ina aka samu wannan fassara ta cewa in mutum ya mafarkin gida sai a ce aljanna, in ya mafarkin yana cin walima sai a ce ai musulunci kenan, in ya mafarkin gashi ana kiran shi ya zo cin walima sai a fassara mai ma'ana manzon Allah ne yake kiran shi kenan. To sai ce kama fi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama an Jabir ibn Abdullah qala, kamar yadda Bukhari ya ruwaito ainihin hadisi a annabi sallallahu alaihi wa sallama, Jabir yake ba da labari yace جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. النبي ناقونتينا باتي في ملائكو سكا زورينشي وزكا تي باتيكي وزكو مزكا تي با باتيكي با. وفيه حديث نادة أو أما أنكاوش أتكيشن دن أكاو إيا مقصود دا أكيسو هاتكيو أنا حديثي فقالوا في ملائكو سكا تي مثله كمثل رجل، مثال النبي محمد صلى الله عليه وسلم kamar misalin kwatankwacin mutum ne bana daran ya gina gida, waje ala fiha ma'duba sai ya ainihin sanya walima a wannan gida, ya kira walima wa ba'asa da'iyan, sannan ya kira ya aika kuma mutum ya je ya kira mishi jama'a su zo ainihin wato cin walima din. To misalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan, ka gina gida sai za ka yi walima, sai ka aika wani ya je kira jama'a su zo don cin walima. Faman ajaba da'i wa dakhala ad-dara, kaga duk wanda ya amsa wa wannan mai kira to zai shiga gidan. Wa akala min al-ma'ad, ba kuma zai ci wannan walima. Wa man lam yujib ad-da'iya, wanda ko duk bai amsa wa wannan mai kira ba, lam yadkhul ad-dara, ba zai shiga gidan ba. Wa lam ya'kul min al-ma'ad, ba kuma ba zai ci daga wannan walima ba. Fad-daru al-janna, sai annabi ya ce to al-janna ita ce fassara wannan gida da ake kiranka. Wadda'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mai kiranka zuwa ga ka zo ka shiga wannan gida shine ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ma'ana shi yana kiranka ka zo kai addinin musulunci a nan duniya, a ranar alkiyama kuma ka shiga ainihin aljanna. To wannan a takaicen takaitawa za a iya amfani da wannan in mutum ya zo ya ce maka na yi mafarki, na ga wani kankarin gida, sai kuma na ga ana kirana cewa in zo an haɗa walima a wannan gida, sai a ce to alhamdulillahi kai ƙoƙari ka riƙe ainihin sunna da kake bi, wannan ya nuna ka gangakakar kenan. In kuma kana da sakaci a wajen bin sunna, kana da bid'o'i da sauransu, to wannan ishara Allah yake maka ka watsar da waɗannan abubuwa, ka dawo kana bin sunna, kana bin tsantsar addinin musulunci. Sai al-iblu, al-iblu wal-khailu wal-ghanamu, mutum sai mafarki ya ga raƙuma ko sai ya ga dawakai, sai ya ga tumakai ko awakai, to ina ma'anar wannan mafarkin? Sai ya ce to abbarul iblu bil-izzi, in mutum ya mafarkin ya ce ya ga raƙuma, sai a ce to zai samu ɗaukaka kenan. Wal-ghanamu bil-baraka, in ya mafarki ya ce ya ga awakai ko tumakai, sai a ce zai samu albarka a rayuwar shi. Wal-khailu bil-khairi, in ya mafarkin cewa ya ga dawakai, sai a ce alheri zai same shi, zai samu alheri. Me yasa aka yi wannan fassara? Li hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-iblu izzun li ahliha, raquma daukaka ne ga masu su. Ma'ana to anan ne kenan, kai mafarkin ka ga raqumi to daukaka zaka samu kenan, raquma daukaka ne ga masu su. Wal ghanamu baraka, awaki da tumaki kuma albarka ne. To in kai mafarki ga awaki ga tumaki, kana gani a zaune suke, a kwance suke, a suke, to albarka za ta same ka. Wal khairu ma'qudun fi nawasil khayl ila yawm al qiyama, manzo Allah yace alheri yana nan a kudurce a makonkwadar doki har zuwa tashin al qiyama. To in kai mafarki kaga doki ko dawakai, ma'ana wani alheri ne zai same ka. Jama'a mun fahimci wannan? Wannan hadisi al-Imam Ibn Majah ya ce shi da isnadi mai inganci. Sai al-ghaifu, kana kwanciya sai kaga ana ta shafka ruwan sama, kai mafarkin ana ruwan sama. Ina ma'anar wannan mafarki? Yu'abbaru al-ghais bil-huda, ana fassara mafarkin ruwan sama da cewa shiriya, ko dai kana kan shiriya ko kuma abin da kake akai yanzu bata ne, amma Allah zai kawo maka shiriya nan gaba. Haka ake fassara ruwan sama. Lima ja'a fil hadisi, saboda abin da yazo cikin hadisi, annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala, za Allah yace masalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda, kwatankwacin abin da Allah ya aiko ni da shi na shiriya, wal ilmi da ilmi, kamar sali gaisin, kamar ruwan sama. Allah manzo Allah ya buga misalin shiriya da ilmi da Allah ya aiko shi da ita, sai buga da misalin ruwan sama. Ruwan sama duk inda ya zuba albarka ce za ta sauka. To duk sa'an da kaga cewa kai mafarkin ana ruwan sama, ma'anar wannan insha Allah ta'ala shine za ka samu ainihin shiriya ko kuma kana kanta a yanzu. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim ainihin suka ruwaito shi. Sai an-nakhla dabino, sai kai mafarki sai kaga tarin dabinai ko nonnan dabinai ko bishiyoyi na dabinai. To awwalun nakhlati fil manami bil muslim, ana fassarawa ainihin wato mutum mafarki na in yayi cewa ya ga dabino, ana fassara mishi da cewa ainihin musulmi, ma'ana ko zai samu wani musulmi abokin arziki si hudda, ko kuma Allah ya yarda da shi kanshi a matsayin shi na musulmi, ko wata ma'ana makamanciyar haka. Ma'ana dabino ana fassara shi da ainihin musulmi,
ba musulunci ba kamar yadda yazo a wancan wannan shi kanshi musulmi in kai mafarki kaga kana cin dabino ne aje ma'ana musuluncin ka da kake Allah ya karbe shi kenan ko kuma Allah zai hada ka da wani musulmi mutumin kirki ka rinka hudda da shi ka fara hudda da wani mutum kana shakka wannan mutum yaya dai ko yana da kula da addini sai kai mafarki ka ganka ga kanan kana ta harkar dabino ma'ana wannan mutum musulmi ne kenan mun fahimci wannan da kyau ko li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda ma'aiki ya ce inna min ash-shajari shajaratu daga cikin bishiyoyi akwai wata bishiya la yasqutu waraquha ganyanta baya faduwa wa annaha mathalul mu'min kamar mu'mini take ita hadithuni ma hiya annabi yace ku ba ni labari wata bishiya ce wadda ganyanta baya faduwa ma'ana ita yadda take haka take ba asara tare da ita قال ابن عمر عبد الله بن عمر من روايه يتي فوقع الناس في شجر البوادي sai mutane suka yi ta canke wannan yace bishiya kaza kargo wannan yace darbejiya wannan yace kaza suka yi ta canken abubuwan bishiyoyi wa waqa fi nafsi annaha an-nakhla ibn umar sai yace ni ko sai naji a raina cewa dabino ne to sahabbai suka buga suka kasa sun kasa fahimtar dalilin da ya sa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan tambaya domin nono ne guda aka kawo na dabino aka aje gaban annabi da ya tsinka ya ci sai ya ce daga cikin bishiyoyi akwai wata bishiya ganyanta baya faduwa kaga in kana da saurin fahimta sai ka auna me ya dauka ya saka a baki dabino to sai kai kawo hankalinka kusa to sai suka tunkuda hankulansu can daji sai suka yi ta kama kame Abdullahi dan Umar yace amma shi sai yaji a cikin ranshi cewa dabino ne to amma yace sai ya ga kurjinin yanayin da aka shiga ga manyan sahabbai Abubakar da Umar da manyan sahabbai sun kasa amsawa shi dan yaro dan shekara 13 zuwa 15 sai ga kamar in ya bada amsa zai kunyata su shi ma sai ya shiru to da suka kasa sun maqalu hadithna ma hiya ya rasulullah sai suka ce ya manzan Allah ka gaya mana wacce bishiya ce wannan qala sai yace hiya an-nakhla ai dabino ne wannan bishiyar dabino kenan to ma'ana lissan da mutum ya mafarki tashi tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya misalta dabino da mumini ko musulmi to alama ce ta wadancan bayanai da muka yi insha Allah to wadannan a takaicen takaitawa abin da ya shafi misali kenan na fassarar mafarki ta hanya ainihin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to sai kuma at-ta'wilu bil qiyasi wat tashbihi fassara mafarki ta hanyar kiyasi da kuma kamantakewa kaga ainihin wato mafarkin da mutun yayi yayi kama da wani abu wanda an kiyasta shi an fassara mishi ma'anar za ta yi saurin bayyana to ya kamata ya halatta zaka iya fassara mishi da haka wa hadha babun wasi'un yandariju tahtahu kaseerun min ar-ru'yi fil wal ahlam yace wannan babi ne mai yalwata wanda da yawa daga cikin mafarkai za su iya shiga karkashin shi يحتاج المعبر به الى كثير من الدرايه والتمرس حتى يستطيع استنباط الرموز ومدلولاتها yace wanda mai fassarar mafarki yana buƙatar ya samu ƙwarewa da gogewa yadda yake zai iya gano fassarar mafarki daga alamomi waɗanda za su bayyana wa mai bacci a cikin mafarki shi kuma sai ya kawo su ya fassara su a haƙiƙa وهذه امثله للاسترشاد yace ga misalai waɗanda za a yi dan a fahimtar da kai wallati tu'abbar qawaid wa kulliyat fi hadha albab as-suqut wal hubub so da dama kakan yi mafarki sai ga kana ta gangarowa wani wuri ko kuma ainihin ka fado daga wani wuri sai ce kullu suqutin min uluwin ila asfal mazmum duk sa'an da kai mafarki kaga kana ta fadowa ko kana gangarowa daga sama kana yo ƙasa to wani abin zargi ne zai same ka wani sharri ne zai same ka don haka ba mafarki ne na alheri ba wala yu'madu uqbahu karshen al'amarin da zai same ka ba zai zama abin farin ciki ba annaru mutun ya mafarki yaga wuta babbabbat tana ta ci gadangadan to abbarun naru bil fitna ana fassara wa mutumin da ya mafarkin wuta da cewa to wata fitina za ta same shi li'annaha tufsidu kullama ma tamurru alaihi saboda wuta duk abin da tazo ta samu sai ta cinye shi sai ta lalata shi wa kazal fitna haka fitna ma to mutum yace yayi mafarki ya ga wuta tana ta ci to wani sharri ne kenan sai roki Allah ya tsare shi alhayyatu maciji, mutum yana kwance sai ya mafarki sai ya ga maciji ko macizai. Alhayyatu aduwun, mutumin da ya mafarki yana ainihin wato ganin wani maciji ko macizai, alama ce ta cewa yana da wani makiyi cikin mutane ko aljani wanda ke kokarin ya halaka shi. Aw sahibu bid'a, ko kuma wani dan bid'a ya kusance shi. Yuhliku bi summihi, wanda zai fesa mishi guba ya ainihin wato bata mishi addini. Mun fahimci wannan da kyau ko? Waɗannan duk misalai ne ainihin ake bugawa. In ka je ka samu waɗanda Allah ya hore musu ilimi akan fassarar mafarki, sai su koyar da kai yadda ainihin ake. Amma al'amura ne waɗanda lallai suna ƙarƙashin aƙida ta musulunci, to don haka dole ne a tattauna, domin al'amura ne ghaibiyat, a ɓoye suke. Sai wanda Allah ya sanar zai iya gane kaza da kaza, to insha Allah shine zai bada ma'ana kaza. To sa'annan sai at-ta'biru bil ishtiqaqil lughawi wal asami, akwai kuma fassarar ma da zakai wa mutum ta hanyar ainihin wato harshen da wannan mutum yake amfani da shi. Bahaushe ne sai yace yayi mafarkin kaza, bai rabe ne sai yace yayi mafarkin kaza. Abin nan da yake ya gani sunan abin wani lokacin da shi zakai amfani wajen fassara mishi mafarkin. Ina misali akan haka, rawa Anas ibn Malik عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرويت النبي صلى الله عليه وسلم يجي رايت ذات ليله فيما يرى النائم يجي وني دري ده نكونتا سي ني مفركي irin mafarki dai da mai bacci yake ka anna fi dari uqbata bin rafi sai na gan mu kamar ga mu a gidan uqbatu dan rafi wani sahabi ne ka duba sunan sahabin uqbatu sunan mahaifin shi rafi'u sai na gan mu kamar a cikin gidan wannan sahabi fa'ataina fa'utina bi ratibin mir ratib bin attab sai aka zo mana da dabino wanda yake birarren dabino haka kamar danyen dabino daga cikin ainihin dabinai na ibnu taba ka duba ratab dabino wanda yake danye haka ya fara bura daga cikin dabinan wani mai suna wani mutum mai suna ibnu taba fa awwaltu rifa'a lana fid dunya to sai na dauko sunan uqbatu dan amiru din dan rafi'u din nan da nace naga kama a gidan shi muke rafi'u sunan mahaifin shi sai na fassara mana ar-rifa'a fid dunya cewa mu musulmi za mu samu daukaka a duniya kaga daga suna ne ya fassara mafarkin wal aqibatu lana fil akhirah uqbatu din sunan shi kuma mai gidan sai na fassara mana da cewa uqba to aqiba kyakkyawan ƙarshe kuma zai same mu a lahira anan duniya kuma ar-rifa'a saboda mun zauna gidan ibnu rafi a lahira kuma uqba aqiba kyakkyawan ƙarshe saboda mun zauna gidan ainihin shi uqba din wa anna dinana qaffaba dabinan da aka kawo mana cewa dabinan daga cikin dabinan ibnu taba wani mutum yace to wannan ya nuna addinin mu yayi kyau yayi daidai kenan saboda taba yayi dadi to addinin mu ya karbu kenan ma'ana mun zauna mun yi kyakkyawan addini a nan duniya saboda haka mun samu daukaka sannan a ranar lahira kuma za mu samu kyakkyawan karshe sai yace fanzur kaifa awwala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hadhihi ar-ru'ya bil ishtiqaq dubi yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fassara wannan mafarki ta hanyar tsago fassara mafarkin daga sunayen da abubuwan da ya gani a mafarki fa awwala uquba bil aqiba uqbatu sai ya fassara shi da al aqiba kyakkyawan ƙarshe wa rafi kuma bir rifa'a daukaka wa taba bi istiqrari ad-dini wa ikmali ahkamihi taba kuma sai fassara da tabbatar addini da kuma cewa addinin hukunce-hukuncen shi sun cika addini yayi kyau to kaga ana iya fassara mafarki kenan daga al'amuran da suka shafi sunaye da makamantansu jama'a mun gane wannan da kyau ku saboda haka sai mutum Bahaushe sai zo yace maka shi yayi mafarki ya ga kaza sai ka dubi wannan abin da yace ya gani sunan abin in ka kware da fassara mafarki shi kuma mutum mun ka dube shi sai ka iya fassara mishi wannan mafarkin da kaza ko kuma kai kanka in kai sai kuma adabul mu'abbir wa tamyizir ru'ya wa ma'rifati usuliha kai da zakai fassara mafarki wadannan ladduba ake so wadannan sharuɗa da ka'idoji ake so ka taka yadda zaka iya bambance mafarki kaza da mafarki kaza daidai ne alheri ne, mafarki kaza daidai ne sharri ne, mafarki kaza kuma ban kaurace da hayaniyar mafarki. Ya za ka iya gane wannan? Ai ilam waffaqani Allah wa iyyaka ila ta'ati, Allah datar da mu zuwa ga mimishi ta'a. Annar ru'ya lamma kanat juz'an min 46 juz'an min an-nubuwa, mafarki dai dama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce daya daga cikin bangarori ne na annabta, annabta tana da bangarori 46, matakai 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 har sannan ka zama annabi, to matakai 46, to mafarki bangare ne daga cikin waɗannan al'amuran. Domin annabta tana hudda ne da wahayi, Allah yana magana da annabawa ta hanyar bacci, to sai ya zama mai mafarkin Allah ya nufi ya nuna mishi ko ya gaya mishi wani abu ko wata fadakarwa, sai ya nuna mishi a cikin mafarki, kaga ya taɓo wani bangare na annabta. To shine yace yayin da ya zama mafarki wani bangare ne daga cikin bangaren harka annabta, lazima an yakuna almu'abbiru aliman bi kitabillahi ta'ala, to dole ne duk wanda zai fassara mafarki ya zama ya san littafin Allah madaukaki, hasiban li hadisi rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sannan ya zama kuma ya sani, ya kiyaye, ya haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, khabiran bi lisanil arab, kuma ya zama ya kware game da harshen larabci, don kada harshen larabci ya zama yana rikita shi. A larabci kalma daya a larabci tana daukan ma'anoni da dama. Na ta buga mana misali ana nace wannan rashin fahimtar irin wannan shi yake saka mutane cikin hayaniya da rudani da bankaura. Sai mutun yazo yana fassara wattini wa zaitun, sai yazo wa wajadaka dhallan fahada, sai yake tunanin abbalala bata take zuwa da wannan ma'anar kawai a cikin alqur'ani, don haka in ya auna da wannan dandali da wannan kalma ta zo sai ya ketare, sai ya ce ban fada ba, bazan fada ba, saboda wa wajadaka dhallan ya same ka batacce, shi yana ganin haka ba a fassara, a'a dhallan anan Allah ya same ka ba tare da shari'a ba, sai ya kawo shari'a ya danka maka, thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha, duk cikin al'amuran da annabi yazo ya samu ana yi, akwai mutanen da ke bin annabawa haka yazo ya same su kamar kristoci da yahudawa, akwai mutanen da suke falasifa ne tunanin su kawai suke bi na kwakwalwar su, akwai mutanen da suke rana suke bauta, akwai masu bautar taurari, akwai masu bautar gumaka, to waɗannan al'amura baki daya daga cikin su shari'a ne, shine dokar annabawa. Sai Allah yake summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri, daga cikin al'amuran da ka samu ana bi, to kai sai muka dora ka akan shari'a, ba mu dora ka akan maguzanci ba. Dan haka wa wajadaka dhallan, Allah madaukakin sarki ya same ka ba tare da wata shari'a ba wadda zaka bi, fahadaka ila shari'atil qur'an, sai shiryar da kai baka shari'a ta alqur'ani, ma'anar shi kenan. To amma saboda ya dauka duk inda kalmar dalala ta zo to tana nufin bata, sai kasa fassara wannan aya. Ga ƴaƴan annabi Yaqub sun ce inna abana lafi dhalalin mubin, kana nufin sun zagi baban su, annabin Allah sai lallai baban mu yana cikin bata, a lafi khata'in mubin, suna cewa ne mahaifin mu ya shiga cikin kuskure wanda yake a sarari. Anan kuskure ba wai kuskure na bangaren da ya shafi annabta shi ba, amma kuskure cikin tabi'ar shi, kuskure a cikin tabi'a, wannan ja'izi ne ba mustahili ba ga haƙƙin annabawa. Annabi zai iya kuskure game da abin da ya shafi haƙƙin tabi'a ta mutuntaka, kasancewar shi mutum, mun fahimci wannan ko? Amma abin da ya shafi harkar wahayi babu yadda annabi zai iya kuskure ko misqala zarratin, amma abin da ya shafi harka ta tabi'a sai suke ganin yaya zaka haife mu, kai ne ubanmu gaba daya, kuma ka fi jan wani a jika kana nuna mishi kauna, to sai suka ce baba ya fada cikin kuskure ba wai bata ba, kaga balala ce, amma ta zo anan da ma da aman da ma'anan me da ma'anar kuskure. To sai kai karatu a cikin ilmin usulul fiqh a babin da ake kira al-ashbah wa an-nadha'ir, malamai sun rubuta littafai akan haka, al-imam ibn najim yayi littafi juz'i guda, al-imam as-suyuti yayi littafi al-ashbah wa an-nadha'ir, in baka kware akan wannan fannin ba wallahi al-azim zaka zama bala'i da musiba ga kanka kuma wa mutane. Misalin abin da ya saka ɗan shi a cikin ɗaya daga cikin musibin da suka fada kenan, rashin gane al-ashbah wa an-nadha'ir, kalmar sa'abi da tazo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi hankali kada ranar alkiyama an tsaya a daidai jikin tafki na sai mutane sun taho sai ga ana kore su ina ce ku basu su zo ku basu su zo ashabi ashabi to sai yan shi'a suka dauka wai sahabban annabi ne ake nufi da za a kore su daga wannan ruwa saboda ya ce ashabi ashabi ai kalmar sahibu jam'in ashab kenan tana daukan abokin arziki tana daukan abokin banza tana daukan wanda ya bika tana daukan wanda ya keka kalma ce min al abdad kamar tahajjud at tahajjud mutun ya tashi da daddare yayi ibada sai a ce yayi tahajjud at tahajjud mutun yayi ibada sannan ya koma ya kwanta shi ma tahajjud ne kaga akasi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to haka kalma ashab gashi Allah yace wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika babu wasu ƴan wuta sai suwa sai mala'iku zahirin fasara ayi kenan to amma annan da yake nufi ma'aikatan da ke gudanar da azaba a wuta sunewa mala'iku ne guda 19 to can kuma wani wuri sai Allah yace ashabun nari anan suwa masha azabar wuta amma kuma duk kaga sunan su menene sunan su daya ashabun nari ne wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika ba wasu da muka sa za su zan ƴan wuta sai mala'iku zahirin haka zaka fasara amma ba haka ne ma'anar ba ma'ana ba waɗanda za su yi aikin azabtar da ƴan wuta sai me sai mala'iku to can kuma ashabun nari kuma waɗanda za a azabtar da su a wuta kuma duk sunan su daya amma kaga ma'ana ta saba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to dan haka sai ka kware game da har a Hausa irin wannan akwai shi fa wana ya sara mini ina ma'anar shi wana ya sara mini gatari dan sanda ya sara wa mai gidan shi din menene sarawa ne amma da waccan da wannan daya ne wannan ya kafta maka gatari ya sare ka fada ka wannan kuma ya girmama mai gidan shi amma duk wata kalma aka amfani da ita sarawa na'am mun fahimci wannan da kyau ko sannan kuma ga misali a ce wance ta yi bari ina ma'anar wance ta yi bari tana da ɗa ya faɗi lokacin haihuwa bai ba haka kuma za a iya cewa wance ta yi bari ne kuma ta yi barin kwanuka ma'ana kalmar bari mun fahimci wannan da kyau ko kalmar ƙwariya ƙwariyar goro ƙwariyar dambu din mecece ƙwariya ce shi yasa kalma ɗaya sai ta ɗauki ma'anoni da yawa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to sai yace lallai sai mutum ya ƙware game da ainihin harshen larabci washtiqaqil alfaz da kuma inda lafuzza kowane lafazi akwai lafazin da zaka ga ginin su daya amma kuma inda suka fito daban ne wassama'a banainaha bi'aidin wassama'a banainaha bi'aidin shin daga yadu ne koko daga iyad ƙarfi ne ko kuwa daga hannu ne mu ahlus sunna as-salafiyya sai mu ce wassama'a banainaha bi'aidin Allah yake sama mun gina ta da hannayenmu amma su asha'ira da sauran karkatattu sai su ce bi aidin da ƙarfi saboda me saboda su karkatar da kada a tabbatar da cewa wai Allah na da hannu to sai a koma a ce to daga ina ne kalmar aidu din nan ta samo asali jam'in hannu ne ko jam'in ƙarfi to sai an san irin waɗannan mun fahimci wannan da kyau ko sa'annan yace arifan bi hay'atin nas kuma ya san yanayin mutane mutumin da yazo kake mishi fassara mafarkin nan akwai buƙatar ya zan ka san ɗabi'ar shi ma'ana mutum ne mai ɗabi'ar da ya saka wata harka a gaba da harkan nan sai ta dugunzuma shi to ƙarshe sai ka samu ma mai yiwa wannan mafarki nashi azghasu ahlamin ne ban kaura ne akwai mutumin da yake yau din nan yau in ya ga yarinya ya sa a ran shi yana son ya nemi aurenta a yau din nan sai ya fara mafarki da wannan yarinya ana ta biki ana ta shagulgula in ya zo gobe ya ce kai mishi fassara mafarki ba za ka ce ai auren ana nufin an yi an gama ba dama shi in ya saka abu a ran shi wato sai abin ya buwaye shi to ai dole ya gan shi a mafarki wannan hadisin nafsi ne mun fahimci wannan da kyau ko to sa'annan sai kuma ya ce dhabitan li usulit ta'bir ya zama kuma ya kiyaye ka'idoji na ainihin fassarar mafarki din afifan nafsi sa'annan kuma ya zama wannan mutumi mai kare kanshi ne daga zinace-zinace, kallakallan abubuwan da suke haramun, cinye haramun da makamantan waɗannan, ya zama ya kame kanshi yana kula da takatsantsan game da addinin Allah. Sannan tahirul akhlaq, ya zama yana da tsarkakakkun tabi'u, kyawawan tabi'u, a sadiqal lisan, yana da gaskiya harshe, ba shi da ƙarya da makamantan haka. Liwaffiqahu Allahu lima fihi sawab, saboda Allah ya datar da shi zuwa ga abin da yake daidai ne, domin wannan wani al'amari ne wanda yake na baiwa. To kuma al'amarin duk da ya shafi na baiwa, to biyayyar Allah zaka yi, Allah ya baka wannan abu. In ba aka ba kaga cewa kana saban Allah kuma Allah ya maka wata baiwa tashi, wallahi ya fushi da kai ne. Allah ya kiyaye. To wannan at-ta'wilu min al-Qur'an, bayan ka ji waɗannan sai a sake ƙara buga maka misali game da yadda ake fassara ainihin mafarki daga alƙur'ani ainihin mai girma. Mun fahimci wannan yaya ake fassara mafarki daga alƙur'ani mai girma, tare da cewa darussan da so gabata mun buga misalai akan wannan. Sai ce fa amma ta'wilu min alƙur'an fa kal bayt, kamar kwai. Sai mutum ya ce ya yi mafarki ya ga kwai ko ya ga kwayaye, yu'abbaru anhu bin nisa, mata shi na da tsohon ciki, sai ce kullun ya kwanta sai ya mafarkin ya ga kwai, sai a ce ana fatan insha Allahu za ta haifi mace. Karka yanke ka ce yanke, saboda ba tabbas ba ne, wato abu ne na kokarin ilimi, sai ka ce insha Allahu, sai a ce ana fatan matarka za ta haifi mace. To kaga cewa ka insha Allahu, in ta haifi namiji ba zai zo ce to malam kuma ka ce kaza, a dama na ce insha Allahu. Ko yawa akai mafarkin kwai, za a fassara wa mutum da ainihin mace ko mata, da qaulihi ta'ala, saboda Allah ya ce ka annahunna baydun maknun, Allah yana siffanta ɗan matan aljanna ya ce kai ka ce kwai ne wanda yake adananan kwai, kwai in aka adana shi, ɗan matan aljanna yadda ake ji da su, to kamar wani kwai ne wanda aka adana shi. Mun fahimci wannan? To shi Allah ya siffanta mata da ne da kwai, to in kai mafarkin kwai kuma sai a sake juyawa, sai a iya fassara maka shi da ainihin mace. Mun fahimci wannan da ke ko? Sai at-ta'wilu min al-hadith, har wa za a iya daukan hadisi a fassara ainihin mafarki da shi. Fakal ghurab, kamar ainihin wato hankata, mutum ya ce yayi mafarki ya ga hankata. Yu'abbaru anhu bir rajul al-fasiq, sai ai mishi ainihin wato fassara da cewa mai yuwa zai yi hudda ne da wani fasikin mutum, ko kuma shi din nan mai yuwa yana yin wani fasikanci ne. Li anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sammahu fasiqan, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da cewa fasiki ne shi hankaka. Li qaul ibn umar radiyallahu anhuma, saboda Abdullahi dan Umar yace man ya'kul al-ghurab, ko waye ma zai ci hankaka ne, wa qad sammahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fasiqan, ba manzon Allah ya kira hankaka fasiki. To sai mutum yace ya mafarki ya ga hankaka ko hankaku ga sunan gashi, sai a ce to wannan ainihin wato akwai wani laifi ne mai yiwuwa wanda kake tsakaninka da Allah, ko kuma ka hada hudda da wani mutum wanda yake fasiki ne. Wallahu wallahi yace ma huwa min at-tayyibat, yace wallahi bai daga cikin tsarkakan dabbobi ko tsuntsaye da Allah ya halatta. Ibn Majah ya rawaito wannan ainihin hadith. Haka kuma wa kal fa'ara, kamar dira, mutum yake ya mafarki ya ga dira, yu'abbar anhu bil mar'ati al fasiqa, ana fassara shi da ainihin fasikar mace, cewa me yiwa ko matarka na fasikanci, ko kuma ainihin wato zaka aure wata fasikar mace. Li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama al fa'aratu fasiqa, saboda annabi ya ce dira fasiki ne. Wa sammaha aidan fuwaifiqa, kuma har yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira dira ainihin cewa mai matukar fasikanci. To haka wannan a takaice misalai kenan dangane da al'amuran da suka shafi fassarar mafarki da ainihin suna na abin da mutum ya ce ya yi mafarkin shi, ko kuma fassarar mafarki daga abin da ya shafi alqur'ani ko kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama. Ma yanbaghi 'ala al-mu'abbir, menene ya kamaci mai fassarar mafarki, bayan ka ji sharuɗan da ya zama wajibi ya sani, to menene ya dace da ya zama ya ainihin tabbata tare da shi. Wa yanbaghi lil mu'abbir an yafhama kalama sahibir ru'ya, abu na farko tukuna ya kamata mai fassarar mafarki ya fahimci zancen da shi ne wannan mafarki ya kawo. Ka fahimci mafarkin nashi da kyau tukuna, kai zo yana baka labari hankalinka na wani wuri, a yana baka labari ka bashi cikakkiyar natsuwa da saurare. Wa yu'riduha 'ala al-usul,
sai ya gwada wannan mafarki na wannan mutum da alqur'ani da sunnah annabi sallallahu alaihi wasallama. Fa in kana kalaman sahihan yushbihu ba'dahu ba'dan wa yadullu ala ma'anin mustaqima, in ya zama wannan mafarki nashi ingantacce ne, ma'ana ya taho a jere, za a iya fassara shi zai bada ma'ana wadda take miƙaƙiya, fa hiya ru'ya sahiha, to wannan mafarki ne mai kyau. Wa in kana yu'malu ala ma'ani mukhtalifa nazara ila ma huwa aula bi alfaziha, in kuwa ya zama wannan mafarki zai dauki ma'ana kaza, sai shi ne fassarar ya dubi wannan lafazi ne zai fi dacewa da a fassara wannan mafarki, wa aqrab ila al-asli, kuma wanne ne zai fi dacewa da alqur'ani ko sunna, fa yuhammiluha alayhi, sai ainihin fassara wannan mafarki akai. Wa in kanat ar-ru'ya kulluha mukhtalifa, in ya zama mafarkin nashi bankaura ne daga nan a kama nan daga nan a kama nan, la taltaimu ala al-usul, ba su dace da ainihin tsari na alqur'ani ko sunna ba, fa hiya adghafu ahlam, to wannan ya zama ainihin wato hayaniya ne da bankaura na mafarki kawai. Akwai mafarkan da za ka ga ba su da kan gado, sai ga kamar wasu abubuwa na hawa sama suna zubo maka, sai dai ka gane abubuwa, wato ka rasa gane abubuwan kai da kanka, in ka zo za ka bada labari kai da kanka kasa shirya labarin yadda kai ma za ka fitar da ma'ana guda, sai a ce wannan mafarki ya zama ainihin bankaura. Wannan kamar yadda ainihin na faɗa mana baki ɗaya, a an yi ne wannan dogayen sharhi a ƙarƙashin wannan magana da malam ya ce wa nusahihu kaseeran min ar-ru'ya fil manam, muna ingantar da yawa daga cikin mafarkai waɗanda ake gani a cikin bacci, wa nuqirru anna li zalika tafsiran, kuma muna tabbatar da cewa wannan ainihin wato mafarkai mafiyanci suna da ma'anar su. Dan haka Shehu Usmanu Allah ya gafarta mishi yace yana daga cikin bid'a wadda take haramun a ƙasar nan da ake aikata da sauran ƙasashe, mutum sai ya mafarki sai ya je yana ba da labari mummunan mafarki, tare da cewa annabi ya ce in kai mummunan mafarki to karka ba da labari ga wannan mafarki, karka ba da labari na wannan mafarki sai ga wanda ya zama masoyinka ne ko kuma wani wanda zai fassara maka. Amma in kai mafarki wanda yake kyakkyawan mafarki, kowa ka je ka gayawa wannan alheri. Amma mummunan mafarki sai wanda ka san ya san ma'anan mafarki, masoyinka zai baka ma'ana mai kyau, ya nuna maka kaza ne ake ganin zai same ka, don haka ga kuma matakin da ya kamata don a samu tsari daga wannan. To wannan na daga cikin abin da shari'a ta nuna lallai a kula da shi, shi yasa kai mafarki ka zo dandali kana ba da labari ai na yi wani mafarki jiya da ƙyar na sha tashi ne ina haki, sai da na share zufa a goshi na, waye ce ka faɗa? Mun fahimci wannan da kyau. To haka kuma yace yana daga cikin bid'a da ake yi har wai wadda take haramun, mutum ne mafarkin ma gaba ɗaya sai ya kidin cikan ma'anar shi, ne mafarkin kawai sai ya share ya wuce, ko ma dai ne tafanja mai mishi ba abin da ya shafe shi, to wannan ma kuma wani kuskure ne. Allah ya shiryar da mu. Al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari yace wa nara sadaqata an mautal muslimina wa du'a lahum wa nu'minu bi anna Allah yanfa'uhum bi dhalika, yace mu musulmi ahli sunna as-salafiyya nara as-sadaqata an mautal muslimina, muna ganin daidai ne a yi wa matattu daga cikin musulmi sadaqa, ma'ana yana cikin aqidar mu, mutumin da yake musulmi in ya mutu to in aka yi mishi sadaqa, wannan sadaqa gaskiya ce, daidai ce, alheri ne, kuma ladan zai je gare shi, kuma kai ma da kai mishi sadaqa din zaka samu lada. Wannan shine aqidar mu dangane da yi wa ainihin mamaci sadaqa. To kullum abin da muke so mutane su rinka tsayawa suna fahimtar bayani daga bakunan mu, abin da muka ce sadaqa wa mamaci ya halatta, amma a ce sadakar uku, sadakar bakwai, sadakar arba'in, sadakar shekara, wannan zunzurutun maguzanci ne, daga maguza wannan ya samu asali. Babu inda aka yi kaidi cewa sai rana kaza ne za a yi sadakar, babu inda aka yi kaidi cewa lallai sai abu kaza, sai ka ba da wuka ranar juma'a, an sako masallacin juma'a ka tare makaho ka bashi wuka, in yace za ka yanke shi fa, ba shi da ido kuma ka soka mishi wuka? Mun fahimci wannan? A'a, sadaka dai kai tsaye to wannan daidai ne wa musulmi, wannan yana cikin aqidar mu. Amma ce sadakar uku kuma sai da gumba, sai da kosai, sai da kaza, a wannan kuma an kama wata hanya ta bata. Wannan sadaka duk da kuke ji sadakar bakwai, sadakar uku, sadakar arba'in, sadakar shekara, daga maguzanci ta samo asali. Asalin haka al'amura dama suke faruwa in aka musuluntar da mutane a tsaya a nuna musu sunna, da aka musuluntar da maguzawa
aka kuma bar su zube, dama sun saba an anyi musu mutuwa, rana uku su taru su yi kuka su shagiya, rana bakwai su taru su yi kuka su shagiya, rana arba'in su taru su yi kuka su shagiya, haka shekara ma su taru su yi kuka su shagiya. To abin da suke kenan, da aka musuluntar da su aka nuna musu shan giya babu kyau, to madadin a nuna musu addu'a wa mamaci daidai ce, sai kuma aka bar su ba a nuna musu abin da ya kamata ba, shikenan sai kuma waɗannan ranaku nasu na kuka da shan giya kuma sai suka mai da su suka zame musu ranakun addu'a din. To da haka kuma shikenan sai mutane sai suka taso sai su ce ai kazalika wajadna aba'ana yaf'aluna, haka muka samu uwaye da kakanni suna yi. To kun ji asalin abin daga maguzanci ne, shi yasa wallahi bid'a ko iryaya ce mutane su guje ta. Taron suna bid'a shi ai ba wani abu bane, ta farawa ta daga masallaci, an yi sallah asuba sai mutum ya ce alga ta malam matata ta haihu yau bakwai sunan dan kaza, dan Allah a saka shi cikin addu'a, kamar yadda ku yin izala kuka da kuke din nan yanzu, wannan din ma da kuke fade da asuban bid'a ne. Mun fahimci wannan da kyau ko? Shikenan ana nan sai a ce to jama'a to a karanta Fatiha da Alam na Sharaha da Ayatul Kursi, Allah ya sa wa yaro albarka, ana nan kuma shikenan sai mutum ya ce to alga ta mala ai na danyi wani abinci ne da an je kofar gidana a ci, to aka ce sai ayi addu'a. Daga nan kuka samo irin wannan taron sunan gashi nan keke da keke. To shine yanzu muke kullun gaya wa malamai da limamai su ji tsoron Allah, wallahi tallahi abubuwan da suke a masallatan Juma'a in ba su gyara ba Allah zai kama su akai. Limami ya hau kan minbari, Alhaji wana motar shi ta bata jama'a a saka shi addu'a, Alhaji wa Allah sarki wana ya mutu jama'a kul wallahu qafa uku falaki da nasi, wai kuma yanzu bala'in madi ya ketare, kuma yanzu ana neman a da irin na dadin kuma fa, sai an idar da sallah to jama'a akwai wani malami wani bawan Allah yana da bukata ya ce wai a saka shi a cikin addu'a, to wata ran liman kuma zai ce muku jama'a Fatiha da inna ataynaka da Allah a saka Alhaji wana a cikin addu'a, in kuka shikenan man tashabbaha biqaumin fa antum minhum. Allah ya kiyaye. Ya kamata dai a lura da waɗannan ko? Da haka dai abubuwan suke farawa fa, wai Bahaushe ya ce wai da haka aka fara ko? Makaho ya ga kutubu ba ta mai kyasi ko? Da haka wai suka fara ana kyasi ana dan shafa mai kuma da cin aka faɗi. To shine abin da yake faruwa, duk yadda kuke ganin wannan abu ya dan kunno kai to a janye shi. Babu ruwa, to shikenan ba zuwa zai a ce to jama'a babu ruwa a karanta Falaki da Nasi, wallahi kun yi bid'a. A babu ruwa ko to shikenan sai a zo a cikin khutbar Juma'a. Sai liman ya daga hannu sai addu'a Allah ya shayar da mu ruwa, wannan ya zo a cikin sunna yana cikin Bukhari. A iya tsayawa daga nan a iya kuma a fita filin idi aje kuma a yi sallar roƙon ruwa, to amma a karanta Falaki da Nasi Allah ya yi mana wannan masifa, kuna masifa kuma kuna ce Allah ya yi muku wannan masifa, masifar da kuke yi wannan din ta neman waccan ta yayi tafi waccan da kuke neman a yayi muku, tunda wannan bid'a ce, wannan kuna ganin addini kuke a cikin addinin Allah. Shi yasa duk waɗannan bidiyoyi da kake gani sun kakare wa mutane wuya, in ka biyo littafin Al-Iktisam na Al-Imam Shatibi da littafin Iqtiba'us Siratul Mustaqim na Ibn Taymiyyah da littafin As-Sunanul Mubtadi'a na Abdussalam Khadir, duk baki ɗaya zaka ga cewa asalin tunda suka samu asali ke. Jama'a mun fahimci wannan? To dan haka komai kankantar hanyar da bid'a zaka sada doka arena ta a toshe wannan hanya, a toshe kofa, Allah ya shiryar da mu. To shine yace wa du'a alahu, kuma muna ganin cewa yi wa musulmi addu'a waɗanda suka mutu daidai ne, aikin alheri ne, wa nu'minu bi anna Allah yanfa'uhum bi zalika, kuma mun yi imani da cewa sadakar da aka yi wa musulmi tana amfanar da su, addu'ar da aka yi wa musulmi ma tana amfanar da su, wannan duk yana cikin aqidar mu, dan haka an mutu muna yin addu'a. a makabarta ne muna yin addu'a, in munasaba ce ta kama za a addu'a. Eh, amma abin da mu muke suka akai shine addu'ar nan yaya aka ce ayita, to sai ayita a yadda shari'a ta ce, amma muna da suka akan irin yadda ake na gadan gargajiya din. To dan ka sani da cewa duk abin da kai shi ya to ta hanyar bid'a, ka lalata kuma ka gurbata wannan abu, ba wai a ce ai bid'ar daban kuma wannan sunna daban, haramun din daban, wannan aikin hajji naka daban, duk wannan fatawa ce wadda take ta kuskure. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. To dan haka zamu ji kadan daga cikin abin da al-Imam al-Tahawi ya fadi da shi da ainihin Ibn Abi al-Izz al-Hanafi wanda ya sharhi littafin. Al-Imam al-Tahawi ya ce wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim lil amwati, yace addu'a da masu rai za su yi wa matattu da sadaka da suke musu, to wannan abu aiki ne na alheri kuma zai amfane su. Me sharhi yace ittafaqa ahlus sunnati anna al amwata yantafi'una min sa'il ahya'i bi amrayni, ahlus sunna sun hadu akan cewa musulmi da suka rasu suna samun amfani daga kokari da aikin da masu rai suka yi ta hanya biyu. Ahaduhuma, ɗaya daga cikin hanyoyi da matattu suke amfanuwa da aikin rayayyu, ma tasabbaba ilayhi almayyit fi hayatihi, wato abinda shi kanshi mamacin yayi tun yana da rai, wannan ainihin al'amari zai amfanar da shi. Ya aikata wasu ayyuka na alkhairi, kamar ya gina rijiya, ya gina makaranta, ya karantar da ilimi, ya rubuta littafai, ya aje alqur'ani da makamantan waɗannan, duk waɗannan baki ɗaya yana da rai Yesu, amma ko bayan ya rasu indai ana ci gaba da gudanar da amfanuwa da su zai samu ladan su. Wasani du'aul muslimina wastighfaruhum lahu, abu na biyu kuma shine addu'a da musulmi za su yi wa shi wannan mamaci da kuma roƙa mishi gafara, duk waɗannan suna amfana shi. Wasadaqa, haka sadaqa, walhajju, haka aikin hajjin an yi mishi, ala niza'in fi ma yasilu ilayhi min sawabil hajji, ko da yake malaman fiqh sun yi sabani cewa shin ladan aikin hajjin zai je gare shi ko kuwa ladan kuɗin da aka kashe ne zai je gare shi, akwai bambanci, ladan aikin hajjin ne za a rubuta mai ɗaya-ɗaya ko kuwa ladan kuɗin da aka kashe aka biya aka ɗauki wani ya je aikin hajjin? To malamai sun yi sabani dangane da aikin hajji. Fa an Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani, almajirin ainihin al-Imam Abu Hanifa kenan, yace annahu innama yasilu ila al-mayyit thawabun nafaqa, wannan almajiri ne Abu Hanifa yace kudin da aka diba aka kashe to ladan su ne za a kai wa mutum din, ba wai ainihin ladan aikin hajji ba. Wal hajju lil hajj, shi aikin hajjin to ne shi mutumin da aka dauka kwadagon ya je yayi ne, amma ladan kashe kudin to shi ne zai koma ga wancan mamaci din. Wannan magana sai ka tsaya ka fahimce ta da kyau, baka iya bambance ta. Aikin hajjin a aikace wanda kuka dauki kwadagon ya je yayi wa wani aikin hajji shi za a rubutawa, amma kudin da kuka kashe to ladan gwargwadon wannan kudin sai a rubuta shi mamacin, ba ladan aikin hajjin ba. Abinda shi Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani ya fadi kenan. Wa inda ammatul ulama, amma sauran malamai baki ɗayan su kuwa cewa suka yi thawabul hajji lil mahjuji anhu, ladan hajjin zai kai ga wannan matacce da aka yi mishi aikin hajji din. Ibn Abi al-Izz al-Hanafi sai yace wa huwa sahih, wannan magana ita ce daidai, cewa in aka yi aikin hajjin ladan aikin hajjin zai je ga shi wannan din. Wa ikhtalafa fil ibadatil badaniyya, to amma ibadoji waɗanda suke na aikin jiki fa wanda jiki zai motsi, kasawmi was-salati wa qira'atil qur'ani waz-zikri, shin in wani mai rai yayi wa mamaci azumi ladan zai je gare shi? In wani mai rai yayi sallah shin ladan zai je gare shi ga wannan mamaci? Ko ya karanta alqur'ani ya sadaukar da ladan ga wannan mamaci shin zai je gare shi? Ko kuma ya zauna ya wani zikiri ya ce Allah ya kai ladan wannan zikiri zuwa ga wannan mamaci shin zai je gare shi? Fa zahaba Abu Hanifata wa Ahmad wa jumhurus salafi ila wusuliha, da al-Imam Abu Hanifa da Ahmad da yawa daga cikin malamai cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda suka gabata suka ce ladan azumi da sallah da karatun alqur'ani da zikiri in kai da nufin ya kaiwa mamacinka zai kai gare shi. Wal mashhuru min madhhab ash-Shafi'i wa Malik adam wusuliha, amma shahararriyar magana wadda tafi yaduwa a cikin madhhab ash-Shafi'i da Malik suka ce a'a ladan azumi da sallah da karatun qur'ani ba zai kai ga ainihin wannan mamaci ba. wannan ana kawo maka wannan yace wannan yace daga ƙarshe za a zo a tantance maka menene daidai insha Allah. Wa zahaba ba'du ahli al-bid'ah min ahli al-kalam ila adami wusul shay'in al-batta, amma wasu ƴan bid'a daga cikin masu ilmul kalam, wannan ilmi wannan na hayaniya wanda an shayin bayani akan shi, to ilmin mantiki, ilmin falsafa da sauran waɗannan al'amuran da suka haifar kullun waɗannan an ce maka ilmin kalam, ilmin falsafa, ilmin mantiki, mai wa kai mutumin Najeriya ba za ka gane ba, amma da an ce maka masu karatun al-wujud wal-qidam wal-baqa wal-mahalafatu din nan da suke cewa irin waɗannan su ne ahlul kalam, su an samu wasu daga cikinsu suka ce baki ɗaya da addu'ar da komai ma an yi wa mamaci ba za ta je gare shi ba, laddu'a'u wala ghairuhu, ko addu'a aka yi wa mamaci suka ce Allah ba zai karɓa ba, ko sallah ko azumi ko aikin alheri ba komai. Sai malam ya ce wa qauluhum mardudun bil kitabi was sunna, maganar su a babban gajewa ce da nassin alqur'ani da sunna, lakinnahu mustadallu bil mutashabih, sai dai sun kafa hujja ne da wasu ayoyi waɗanda suka rikice musu suka kasa fahimtar ma'anarsu, don haka sai suka kafa hujja da su, min qaulihi ta'ala, kamar inda Allah yake cewa wa allaysa lil insani illa ma sa'a, babu sakamakon da mutum zai samu sai abin da ya aikata. To sai suka ce to yanzu wannan addu'a da ake wa mamaci shi ya aikata ko ku wani ne ya aikata, wani ne ya aikata to wai ba zai samu ladanta ba. Suratul Najmi aya ta 39, wa qaulihi, da kuma magana Allah da yake cewa wala tujzauna illa ma kuntum ta'maluna, ba ai muku sakamakon komai sai abin da kuka aikata. To wannan addu'a da sadaka da sallah da aka yi bayan ya mutu, shin shi yayi ba shi yayi ba, to tunda ba shi ba babu lada akai ba zai samu ba. Surati Yasin aya ta 44, wa qaulihi, da magana Allah da yake laha ma kasabat, abubuwan alheri da rai ya aikata shi zai samu, wa alaiha maktasabat, munanan ayyukan da ya aikata shi za a yi mai sakamako. Suka ce to a karkashin haka duk baki ɗayan wani aiki da aka yi mishi aka ce an Allah ya kai ladan gare shi ba zai kai gare shi ba. Suratul Baqara aya ta 286, wa qad sabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala, amma kuma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce idza mata ibnu adaman qata'a amaluhu illa min salasin, idan dan adam ya mutu to duk baki daya ayyukan da yake gudanarwa sun yanke, an daina rubuta mishi lada sai abu uku, sadaqatun jariyatun, wata sadaka wadda ladanta ke gudana, aw waladun salihun yad'u lahu, ko kuma da nagari wanda ke mai addu'a. Ashe duk yadda za ka yi kai gwagwarmayar kaga ka haifi ɗa kai tarbiyyar shi ka bar shi akan ɗa na gari, wajibi kai haka. Sai za annabi Yaqubu duk da tarbiyyarsa da ya da kaiwa da komowa annabin Allah bawan Allah cikin ɗaya daga cikin annabawa masu daraja, amma da ya zo mutuwa Allah ya ba mu labarin cewa am kuntum shuhada idh habara Yaqub al-maut, kuna nan zaune lokacin da mutuwa ta halarto wa Yaqub, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, sai tara ya'yan shi ya ce ina mutu ya'yana me za ku bautawa, yanzu dai kuna sallah kuna azumi to ko ganin ido na ne, amma ina mutu me za ku bautawa. Qalu, sai suka ce na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun, Allah da ka bautawa shi za mu bautawa, Allah da iyayenka da kakanninka, tunda duk annabawa ne ka gani su sai su ce iyaye da kakanni dan iyayensu da kakanninsu annabawa ne, amma kai ubanka ba ma guje ne kakanka ba ma guje, sai ka ketare ka ce aljinin Allah da annabi Allah ya rufa asiri ko. Sai suka ce addinin iyayenka da kakanninka zamu, su ya iyayen naka da kakanninka, sai suka ce Ibrahim wa Isma'il wa Ishaqa ilahan wahida, Allah ɗaya suka bauta dan haka shi zamu bautawa. To kaga shikenan, ashe lallai ka tabbatar cewa kana da ɗa nagari, yana bin addini nagari, yana ainihin da ɗabi'u nagari, amma ka buga ka tafi kasuwa da asuba da daddare ka dawo ka kwanta ɗanka ya wuni wurin masu mandiri, shikenan wata ran sai a ce ai shine shugaban masu shafawa na anguwa, ba yadda za ka yi da shi, ice yana ɗanye ake tankwara shi aka ce in ya bushe yaya, sai a je a karya shi, yana ƙarami za ka rinka kula da tarbiyyar shi, yasa banda nuna wa ɗa addini ma wajibi kuma za ka nuna mishi ɗabi'a ta gari, yana zuwa islamiya yana zuwa kaza yana zuwa kaza, eh to gari ya waye ya wanke ido yayi kaza yayi kaza yayi kaza, shikenan. To yanzu ya kai shekara 7 za a fara umarnin su da sallah, to yayi sallah eh ya kammala, sai a ga ya zauna yana jiran aka ko kafi a ce in agangari ya waya ka rinka cewa kowa ina kwana lafiya lau assalamu alaikum a gaisa kana miƙo hannu muna gaisawa haka za a rinka nuna mishi ɗaya in ka bar shi haka sai ya girma kamar ice haka zai girma kamar sanda wallahi ba shi da kan gado zangan ga sai yanzu zai ga kai dan kuta haka zai ta haifi yaro yayi biyun ka yana cikin kwanciyar hankali kai ka girma a kauye haka duk ka tsumbure ka sha mun bayyana to saboda haka sai a rinka nuna wa yara tarbiya ta gari to shine yace aw ilmin yuntafa'u bihi aw ilmun yuntafa'u bihi min ba'dihi ko kuma mutun ya karantar ko rubuta wani ilimi wanda bayan ya mutu za a rinka amfanuwa da ainihin wannan ilimi wannan hadisi sahihi ne muslim da wasu malamai suka rawaito shi fa akhbara annahu inma yantafi'u bima kana tasabbaba fihi fil hayati sai suka kafa hujja da wannan hadisi su wadancan yan bid'a cewa to ai gashi wannan annabi ya bada labarin cewa ladan da mutun zai samu da amfanuwa abin da yake tun yana da rai wa ma lam yakun tasabbaba fihi fil hayati fa huwa munqati'un anhu duk abin da mutun bai ba kafin ya mutu to ba zai samu ladan shi wasu haka suka ce واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تدخلها النية بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن وأنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه وسكم وطن دسك تقيتو أكنشي ولا دن إبادو جي وطن دا جكيني يكي كوي أما نية بات دا مشغا تواننن زي كي معنى كمر مسلنشي da sallah da azumi da karatun alqur'ani suka ce to wannan wanda yayi din shine zai samu ladan amma ba wanda aka yi domin shi ba suka ce waɗannan ne kawai in kayi wa mamaci to ladan zai kawo gare ka kai da kai amma ba zai kai gare shi ba kama annahu fil hayati la yaf'aluhu ahadun an ahadi kamar yadda yake lokacin da ake da rai baki daya ba za ka musulunta ba ka ce to tunda na musuluntar da wani ma sai dai ɗanka ne yana ƙarƙashin ka in kai maguje ne kana maguzanci ɗanka ma haka to in ka musulunta shi kenan ya musulunta mun fahimci wannan da kyau ko amma kawai kai ka musulunta ka ce to shi kenan duk mutanen garinmu ma shi kenan yanzu duk na faɗi musu kenan a'a kowa sai ya maimaita wannan kalma to tunda haka ne a halin wannan rayuwa baka musulunta a madadin wani ba zai musulunta a madadin ka ba to sai suka ce to ko bayan mutum ya mutu wani ba zai dauke wani musulunci ko sallah ko makamantan haka ba wala yanubu fihi an fa'ilihi ghayru wani ba zai tsaya a madadin wani ba wani bai sallar isha ba ko shine sarki ko shine yallabai ko wane ne shi sai ya miƙe yayi sallar nan ba zai ce kai wani bakin bawan nan tashi kai min sallar isha ba na gaji zai yi ba zai yi ba بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم سبب حديث ده النسائي رويته ده ابن عباس يدنغنتا شيغا النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلي احد عن احد ابن عباس يبعد لبارين cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada wani yayi wani sallah wala yasumu ahadun an ahadin kada wani yayi wani azmi walakin yut'imu anhu makana kulli yawmin muddan min hinta sai dai madadin azmin kowace rana sai ka ciyar da ainihin wato mudu guda na alkama to wannan hadisi ibnu abbasin ya danganta shi ga al-imamu an-nasa'i to al-imamu an-nasa'i ya fitar da shi a cikin as-sunan al-kubra da al-imamu tahawi cikin mushkilul athar amma ba wai daga annabi ne lafazin yake ba daga ibnu abbas ne lafazin yake jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to sai malam yace wannan ita ce maganganun su waɗancan yan bid'a suka ce to tunda ko gashi waɗannan nassoshi kaga sun yi musu kuskuren fahimta kenan nassi ne na alqur'ani ga yadda yake sai ka kuskura fahimtar shi sai abin ya rikice maka kanka sai yayi dim sai ka kasa gane me ma'anar shi sai ka kawo wata fahimta karkashin shi wanda take ba daidai ba to ya zama maka mutashabi to shine sai a samu ar-rasikhuna fil ilmi waɗanda suka yi zurfi cikin ilimi sai su warware maka to duk da malan ya gama kawo waɗannan maganganu nasu baki daya sai ya ce wa dalilu ala intifa'il mayyit bighairi ma tasabbaba fihi alkitabu was-sunnatu wal-ijma'u wal-qiyasu sahih dalilin da yasa muka ce mamaci idan wani yayi mishi aiki na alkhairi ko addu'a Allah zai karbi wannan kuma mamacin zai samu amfanin wannan tare da cewa ba shi yayi ba to alqur'ani ya tabbatar da haka sunna ingantatta ta tabbatar da haka ijma'i kyakkyawa ya tabbatar da haka qiyasi mai inganci ma ya tabbatar da haka amma alkitabu hujjar da muka samo daga cikin alqur'ani wadda ke nuna cewa lallai mamaci na cin moriya daga aikin alkhairi da wani ya mishi. Faqala ta'ala, Allah ya ce, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Allah yana siffanta bayin Allah nagari daga cikin ainihin waɗanda suka zo bayan sahabbai, sai ya ce waɗanda suka zo a bayan su suna addu'a, yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana, ya ubangijinmu ka gafarta mana, wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, ya Allah madaukakin sarki ka gafarta wa ƴan uwanmu waɗanda suka rigaye mu lahira da imani. Wannan ya tabbatar da mai addu'a ga waɗanda suka gabata sun riga sun tafi lahira, ashe addu'a za ta amfane su, Qur'ani ya tabbatar da haka. Fa asna alaihim bistighfarihim lilmu'minina qablahum, sai Allah ya yabi mu'minai saboda suna ainihin roƙa wa ƴan uwansu da suka rigaye su lahira da imani, suna roƙa musu gafara. Fadalla ala intifa'ihim bistighfari al-ahya, sai wannan ya nuna kenan ashe matattu za su amfanu da addu'ar da masu rai suke musu. Wa qaddalla ala intifa'il mayyit bid-du'a ijma'ul umma ala ad-du'a'i lahu fi salatil janaza, duk malaman musulunci al-umma sun hadu akan cewa mamacin da aka kwantar da shi a nemi shi sallar gawa, a nemi addu'a, zai ci moriyar wannan addu'a. والادعيه التي وردت بها السنه في صلاه الجنازه مستفيضه, الدعوي da sunna ta zo da su suna da yawa wadanda ake a cikin sallar gawa. Shin da wannan mamaci zai cin amfanuwa da wadannan wannan addu'i za a ce ai mishi? Ba su da ma'ana kenan. Waka bad du'a lahu ba'da dafni, haka in ai rufe musulmi za a tsaya ai mishi addu'a, wannan ya tabbata a cikin sunna. Da wannan addu'a ba ta da amfani za a ai mishi? Ba za a ai mishi ba. وفي سنن ابي داود, حديثي يذو اكن سنن ابي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه, عثمان بن عفان الله يقرا مشي يردا, قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت, فنزل الله صلى الله عليه وسلم كفنجي ان يغما رفي مامتي وقف عليه في تسيا قبر wannan mamaci, فقال استغفروا لاخيكم, يتي كروقه دان uwanku gafara, was'alu lahu at-tathbita, ku roki Allah ya tabbatar da bakin shi wajen amsa tambayoyin da ake mishi. Fa innahu al-ana yus'al, domin a yanzu-yanzun nan da muka rufe shi muke tsaye tun ba mu bar wurin ba, to shi kuma an fara tambaye shi. To waɗannan abubuwa guda biyu, roƙa mishi gafara da roƙon Allah ya tabbatar da shi, ba addu'a ba ce? Da ba za ta amfane shi ba za a ce ai mishi? Ba za a ce ai mishi ba. To wannan saboda ainihin kurewar lokaci, sai kuma gobe insha Allahu ta'ala za mu zo mu ci gaba. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.